Sashen Hausa na Murar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da ake so ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Inda zamu ji cewa shugaban hukumar 'yan hidimar ƙasa a Najeriya ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira a Adamawa. Haka kuma mutanen Enugun Najeriya sun tofa albarkacin bakin su game da umarnin shugaban ƙasa akan harin da aka kai musu. Sai kuma maganar yajin aikin malaman Jamhuriyar Niger da suka janye. Akwai shirin mu na kallabi yana nan tafi. Yanzu dai da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ya ji takaitin harin jirgin saman yaƙi da aka kai akan asibitin yara a birnin Aleppo ƙasar Syria, kuma kai tsaye ya ɗora wa sojojin shugaba Bashar al-Assad laifin wannan hari. Harin ya lalata wannan asibitin da ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa, Doctors Without Borders da Turanci, take lura da shi. Aƙalla yara 20 da likitoci ne aka kashe, ciki har da wani likitan yara da ke aiki a yankunan da suke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo. Mr. Kerry ya yi kira ga ƙasar Rasha, babbar ƙasar Syria, da ta yi amfani da tasirinta ta gaya wa shugaba Assad da ya kawo ƙarshen kai irin waɗannan hare-haren.
Majalisar Dokokin Ƙasar Austria a jiya Alhamis ta yi na'am da dokokin ba da mafaka mafi tsauri a Turai domin tunkarar rikicin 'yan gudun hijira a nahiyar. Wannan doka da 'yan majalisa 98 suka yi na'am da ita ta baiwa gwamnatin izinin ayyana dokar ta ɓace idan yawan 'yan gudun hijirar ya ƙaru haka kwatsam ba zato ba tsammani. Haka kuma dokar ta tanadi cewa tun daga kan iyaka za a kori masu neman mafaka, ciki har da waɗanda suka fito daga ƙasashen da yaƙi ya ɗaiɗaita irin ƙasar Syria. Ministan harkokin cikin gidan Austria ya ce ƙasarsa ba ta da wani zaɓi, muddin sauran ƙasashen Turai sun kasa ɗaukar matakin da ya kamata na kawo ƙarshen kwararar 'yan gudun hijira. Ya ce ƙasar Austria ba za ta ɗauki wannan nauyi ita kaɗai ba. Jami'in masu hamayya da ƙungiyoyin kare 'yan haƙƙin jama'a a ƙasar sun yi Allah wadai da wannan dokar.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage takunkumin shekaru 12 na hana sayarwa ƙasar Ivory Coast makamai, ya kuma sabunta aikin kiyaye zaman lafiya na majalisar a ƙasar na ƙarin shekara ɗaya. Jiya Alhamis kwamitin ya ɗauki wannan mataki. An azawa a ƙasar Cote d'Ivoire takunkumi a shekara ta 2004 bayan yaƙin basasar da aka yi a ƙasar daga shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2003. Ƙudurin da aka amince da shi bai ɗaya a kwamitin, ya kuma yi maraba da shawarwarin da ake yi tsakanin jam'iyyun siyasar ƙasar Ivory Coast da kuma ingantuwar kare haƙƙi da 'yancin jama'a a ƙasar. Yanzu haka dai akwai sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya 6,900 a ƙasar ta Cote d'Ivoire.
Gwamnatin Sudan ta Kudu da ƙungiyar 'yan tawayen SPLM sun ce suna ƙara kusantar kafa gwamnatin riƙon ƙwarya da aka yi makarar kafawa da watanni da dama. Mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu ya ce shugaba Salva Kiir ya ce nan ba da jimawa ba za a rushe majalisar ministocin ƙasar. Mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu Atene Wake Atene ya ce shugaba Salva Kiir da mataimakinsa shugaba Riek Machar suna kammala tuntuɓar juna akan kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. Ya ce shugaban ƙasar yana aikin rushe majalisar ministoci domin a kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi.
Shawarwarin da ake yi da nufin kawo ƙarshen rikicin ƙasar Syria ya cije a birnin Geneva. Jiya Alhamis, mai shiga tsakani na Majalisar Ɗinkin Duniya, Stephen de Mistra ya roki Amurka da Rasha da su taimaka wajen mai da shirin samun zaman lafiya a kan turba a yayin da tazoma ta munanci a ƙasar Siriya. Zagaye na baya-bayan da na shawarorin makonni biyu ya kasa samar da kafar yin tozali tsakanin wakilan gwamnati da na 'yan tawaye. Babban batun da ke hana ruwa gudu a shawarorin shi ne ko shugaba Bashar al-Assad ya ci gaba da kasancewa a kan ragaman mulki ko kuma a'a. A wani yunkurin farfado da zagaye na uku na tattaunawa masu shiga tsakani sun gabatar da wasu zaɓi ko kuma shawarori ciki har da kafa gwamnatin wucin gadi wadda majalisar da za ta kunshi sojoji da 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi su jagorance ta. To amma dukkan bangarorin ba su yi na'am da wannan shawara ba.
Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Shugaban hukumar yi wa ƙasa hidima a Najeriya ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira a Adamawa. Ga wakilinmu Sanusi Adamu da cikakken rahoton.
Ina wuninku? Ina gajiya? To da Allah a dada hakuri. Mun zo nan gurin saboda ku ne muka zo wurin nan.
Yara da mata ke shewar marhabi da ziyarar kai dokin kayayyakin abinci da magunguna da shugaban hukumar kula da masu yau kasa hidima Brigadier General Sule Zakari Kazaure ya kai sansanin 'yan gudun hijira mai dauke da mutane 2,300 a damari karamar hukumar Gire da ke jihar Adamawa. Nan gaba inji Brigadier General Sule Zakari Kazaure, hukumar kula da masu yau kasa hidimar za ta fara da ayyuka ta zuwa sauran sansanonin 'yan gudun hijira guda 4 da ake da su a jiha.
Yana cikin jigajigan abinda muke yi na NYS taimakawa gajiyayyu, taimakawa wanda suka gaza masu karamin karfi, yana cikin jigajigan aikanmu.
E tambaya ita ce kuna magana inda yakin Boko Haram ya daidaita. Kin kuna shirin za ku tura wa'annan
ƙarai da ƙarai da gaske. Ƙarai da gaske. Ƙarai da gaske. Ƙarai da gaske. Ai yanzu kaga babu bukwar, bukwar ta ya kare. Boko Haram ya kare.
Masu yau kasa hidiman da aiwatar da ayyukan jinkai da suka hada da karantarwa ga yara 'yan gudun hijira, ayyukan tsaftace muhalli da kuma shawarwari ga masu fama da matsala irin takaduwar hankali. Ga abinda shugaban 'yan gudun hijira da ke damari Malam Modu Gana da kuma ɗaya daga cikin 'yan gudun hijiran ke faɗi game da wannan ziyara da aka yi musu.
Da Christian Brothers da kuma Muslim Brothers suna zuwa jifa-jifa, suna tara mu, suna mana nasiha, suna mana gargadi. Ba kuma wayansu tim suna zuwa, suna mana aski kyauta, suna yawa matan mu kiso kyauta.
Don gaskiya a cikin fama da suka yi har sai su tuna da 'yan gudun hijira, ai wannan abin godiya sai ba iyaka. Sai dai Allah ya saka mu da alheri, kuma Allah ya ba su abin da suka sa gaba duka.
Kan batun tanadi na karɓar 'yan gudun hijira sama da 6,000 daga makwabciyar jamhuriyar Kamaru zuwa Najeriya da kuma shirin maida 'yan gudun hijira da suka fito daga yankuna da aka kwato daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram din. Malam Sa'adu Bello,
lokaci ya dace ya koma gidan shi zai koma. Kuma mu shawara muke ba su kowa ya kokari ya koma. Amma ina kokari, ina tabbatar maka da cewa yawancin wanda muke da su kashi 95 'yan jihar Adamawa ne, kaɗan ne 'yan jihar Borno ne, 'yan kalilan ne 'yan jihar Adamawa. Kuma da zaran 'yan Borno sun tafi, na tabbata su ma za su samu karfin gwiwa tafiya. Saboda yawanci wanda suke zaune cikin sansanoninmu a nan jihar Adamawa 'yan jihar Borno ne, kuma da suna ba mu tabbacin cewa sun yi kusa su zo su ɗebe su. Da zaran sun ɗebe su, za ka samu sansanonin nan sun zamanta kusan ba kowa. 'Yan kalilan da suke da su wanda suka rage, yawanci 'yan madagali ne, za ka samu su ma za su san yadda za su yi su koma.
Kowane shirin gwamnatin jihar Adamawar ke yi wa 'yan gudun hijira ganin akasarinsu manoma ne, kuma yanzu damuna ta karato. Malam Ahmadu Waziri shi ne kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Adamawa.
Damina ta karato, babu abin da ke gabanmu kaman tabbata akwai tsaro a yankuna inda wannan kusan Boko Haram ya addaba. Mutane su samu su koma, kuma su samu tallafi daga gwamnati da kuma kowaye ma su koma aikinsu na noma.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
To su kuma mutanen Enugu a Najeriya sun tofa albarkacin bakin su ne game da umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari na harin da aka kai musu ga wakilin Mulami Abubakar Sokoto da ƙarin bayani a cikin rahoton sa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa jami'an tsaro umarni da su gano waɗanda ke da alhakin kai harin da aka kai ga al'ummomin Nimbu dake yankin Ozuwani a jihar Enugu dake kudu maso gabashin Najeriya. A ranar Litinin da ta gabata, shugaba Buhari ya ce yana matukar tausayawa waɗanda harin ya shafa, haɗi kuma da waɗanda suka rasa dukiyoyinsu. Shugaba Buhari ya baiwa babban sufeto janar na 'yan sandan ƙasar da kuma ban hafsan tsaron Najeriya da su tabbatar da tsaro a yankunan da suka fuskanci hare-haren makiyaya, kana kuma su yi maganin dukkanin kungiyoyi da ke musgunawa mutane a yankin. Shugaba Buhari dai ya ce lalle gwamnatinsa ba za ta ci gaba da amincewa da abkuwar irin hakan ba. Musta Ugochukwu Nwodubu shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Enugu, kuma jihar da lamarin ya shafa, na kuma tuttuɓe shi ta wayar salula domin jin irin matakan tsaron da suke ɗauka bayan umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar. Sai ya ce
abin da yana cikin kagan ba magana kira suna kowane mutane ba ne, magana su ne laifi ne. Muna nufi cewa waɗansu a cikin masu kiwo su ne sun yi laifi. Muna bincike ba mu gama da bincike ba.
Zuwa yanzu ran kai da ko waɗanda kuka kama?
A cikin shi, amma ba abin da zai mu faɗa yanzu ba ne, saboda ba mu gama bincike ba.
To ran kai da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni ga sufeto janar na 'yan sanda akan a binciko waɗanda suka aikata wannan ta'asa kuma a hukunta su. Zuwa yanzu kenan kurun junan 'yan sanda jihar Enugu tsaye kuke kenan game da wannan bincike?
Dole sai mun yi abin da shugaban ƙasa da shugaban ɗan sanda sun faɗa. Muna yi kokari sosai a san abin da ya faru. Kafin lokaci ya daidai za a gaya ma jama'a abin da mun gani.
Su ma dai waɗanda lamarin ya shafa, wato 'yan ƙabilar Ibo, sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
Sunanan Zonchoka, wannan abu da shugaba Buhari ya yi ca, kuma mun muna yi goyon baya, kuma muna so a yi ta da wanda sun kawo hari.
This action that the president take about this attack is a welcome development.
Wannan da bai ambaci sunansa ba yana cewa ne matakin da shugaban ƙasa ya ɗauka game da waɗannan hare-hare na Enugu abin farin ciki ne, domin lamari ne na ci gaba. Muna fatar za a gano waɗanda suka aikata wannan ɗanya aiki domin hukunta su. Su ma dai Fulani da ake zargi da kitsa wannan harin ga abin da suke cewa.
Amma min gaɗi murna ƙwarai da gaskiya zaman tsaro waɗa hunde mai gara waɗa bincike bakin hunde al'amar hunde ga Allah bincike.
Wannan kuma cikin harshen Fulatanci yana cewa ne ina goyon bayan wannan bincike domin a gano waɗanda ke da hannu kan lamarin, domin kowa ya samu ya zauna lafiya. Kuma lalle mun Fulani ba mu ne muka kitsa wannan harin ba, muna fatar gaskiya za ta bayyana.
Sunana Abubakar Isa Bauchi, sakataren nan miyar ta Allah na jihar Enugu. Wallahi wannan abu babu ne, ai bincike din mu abin da muke bukata kenan, ai bincike din don a hukuntar da waɗanda suka aikata wannan abu. Hakika inda batun maganan gonan ne shine wannan kan na yadda, amma batun maganan fada da sauransu mu ba mu da wannan labari.
Harin Fulani da makiyaya dai a Najeriya ya sha laƙume rayuka da dama. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To sai mu tsallaka Jamhuriyar Niger, inda za mu ji cewa yajin aikin da malaman makaranta suka fara sun janye ko menene dalili za mu ji a cikin rahoton Sulaiman Muna Barma.
Le CEPRAS décide de la levée de son mot d'ordre de grève.
Sanarwar kawancan kungiyoyin malaman makaranta da aka fi sani da sunan CEPRAS haɗin gwiwa da ministocin ƙasar Nijar masu kula da sha'anin ilimin boko kenan, lokacin da suka saka hannu akan takardun wata yarjejeniya wace a ƙarƙashin ta malaman suka soke wani yajin aikin da suka so tsunduma a wannan mako, yayin da kuma gwamnatin ta dauki alƙawarin shafe hawayen malaman makaranta. Sakataren kungiyar malaman sakandare Malam Shaibu Dambashi na ɗaya ga cikin jagororin CEPRAS.
Abin da ya shafi tsarin albashi grade special da anka ce za a ba malaman makaranta, an sa kwamiti na musamman wanda zai aiki da nan zuwa ƙarshen watan Mayu ya aje sakamakon shi. Wannan kwamiti har ya fara aiki, kuma akwai zancen waɗansu basuka na albashi da allowance da muka biya gwamnati da an ka ce za a biya watannin baya ba a biya ba. Yanzu ya ɗauki sabbin alkawali ya ce zai biyan allowance ƙarshen watan Mayu, shi ko bashin albashi za a biyan shi ƙarshen watan Juin. Kenan sabbin alkawalin ya ɗauka zancen malam makaranta da an ka ɗauka yau wajen shekara biyu ba samu matricule ba. Ya ce da nan zuwa ƙarshen watan shida Juin za a ba su matricule saboda sun samu post budgetaire.
An dai cimma wannan yarjejeniyar ne a wani lokacin da kungiyar malaman kontragi ta Sina Sef ta kaddamar da yajin aikin kwanaki biyu saboda dalilan da ta danganta da rashin samun albashi a kan lokaci da dai wasu alkawulan da suke zargin hukumomi da sabawa. Saboda haka ministan ilimi a matakin primary Dauda Muhammadu Marte da yake bayani a wurin wannan yarjejeniya ya ja hankalin dukkan malaman makaranta.
Nous sommes tous ici des enfants des paysans nigériens.
Ministan makarantun primary na cewa mu duka a wannan zaure ƴaƴan talakawa ne, halin da makarantu mallakar gwamnati ke ciki lamari ne da ya kamata ya dauki hankalin kowa, ƴan kwadago da mambobin gwamnati, ƴan siyasa da kowane dan kasa na da gudunmuwar da zai bada a fitar da makarantu daga halin tagayyara. Ina kiran malaman da ke yajin aiki a yau su yi koyi da kungiyoyin malamai na Sepraz. Sile Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Wannan kiɗan tita ne, wannan batun tita ne, tita ɗuban karatu. Idan ka haifi ɗanka ka tashi gun karatu, tita isa iyake farce sannan ya wanke riga ije aje.
To Allah ba mu ilimi mai amfani, Allah ya ji kan kuma ɗan Maraya Jos. Bari mu shakata kafin mu ci gaba. Sau da muke rufe kenan, muna godiya. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Ya salamu, hayya hayya salamu, 'yan mata na zama kallabi tsakanin rauna. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Asma'u Fati, mai sana'ar wankin mota a birnin Kano. A makon da ya gabata, Hajiya Asma'u ta yi mana bayani akan yadda wasu matan ke sha'awar sana'arta. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda na tambaye ta ko akwai matan da ke zuwa koyon wankin mota a wurinta, sai ta ce
exactly ana kasu a nuna musu example gani to akwai wannan ka daga kauye Hajiya Amina to ta kawo mata guda uku da take kun ga wannan tana aikin kawo suka zo suka tsaya suka yi ta kallo sai suka saka guda
da kyau
sun zo daga kauye sai aka fara tafi suna ta murna suka ce ga mata ma masu wanki mota kaza da kaza
Hajiya Asma'u kin ga za a ce kenan akwai mata da yawa da ke sha'awar irin wannan sana'a kuma wadda ba kasafai aka saba ganin mata na yi ba to amma kuma yawancin lokaci zaki ga batun al'ada na taka barki me zaki ce game da wannan
ina gaya musu dama nake ce musu duk abin da kake son kai kuma in ka san kana son shi a cikin ranka kuma wannan halal ne kai kawai karkacewa kana tuna wani ne sai ya ci maka kai kuma duk abin da ma kai a duniyar nan sai an yi magana ana so ko da sadaka kike bayarwa kullum a masallaci ka fita ka mika wa mutum sadaka to sai an ce wannan ba abin da iya zai da makare masallaci na bada kuɗi ko yana bada abinci kawai abin da mutum yake son yayi in ya rike mutuncinsa na da ya ka rike gaskiya kuma ke rike mutuncinki surutu surutun ba naki ba kawai ke aikin da ya kawo ki ne
ko akwai wasu da ke aiki a ƙarƙashin ki kuma wane irin nasarori zaki ce kin samu albarkacin sana'ar wankin mota
sosai ma alhamdulillah na taimaki mutane mutane biyu suna cin abinci ta ƙarƙashin kuma aka ga wani zaki ga wasu muna da makanikai wani sai Hajiya yau ba kanta fa sun ce to akwai kantan Allah ya da to kin ga albarkacin kawo shi yasa har zan iya ba mu wasu sadaka ma ni ma na samu lahada kuma farkon kawo shi na shi sai na biya kudin umra last 2 years na je da kudin kawo shi kawai ba sisi har kudin abinci kuma time din ma aka dinga ƙara kudi sosai muka je umra
da kyau Hajiya Asma'u yanzu kuma a ce mata a ƙasashen mu da ke nahiyar Afirka za su rungumi sana'a su zama masu dogaro ga kai har ma su taimaka ma wasu wani irin ci gaba kike gani za a samu a ƙasashen mu
Wallahi zaka ci sosai ma da an huta zaman waje ɗayan maganganu ƙanana ma da sati kin tafi kina aikace a gidanki da yamma kun tafi wajen aikin ku ba ku da time din ko baka da time komai sai da kai ibadan ka ka zauna ba wani yau kuma dauki wai kuma yau aje an go kuma wasu su zo su taru ku yi tashir ne ku yi ta maganan da bai shafe ku ba ma
ko kuma ba sai an tsaya ana jira gwamnati ba ta yi mana kaza ba mai gwamnati za ta yi mana
a gwamnati ba da bani albashi ba wani kawuna yana da kuɗi wallahi amma baya taimaka mana shi ma ya fito ya nema ne ke ma ki fita ki nema ai kuɗin namu ne na wana ne ba naku bane ke ma ki fita naki nemi naki na fara kasuwanci na naira 550 da rigan gonjo guda 6 ban taba roƙon gida su ba da ba a bani a gidan zan iya roke su bani kudin jari amma naki na sayar da su ta farno wannan su cikin nan da naira 550 sai gan gonjo 6 na fara sai yin business da shi har Allah ya kai ni gida na ita yau ban taba roƙon wani ce yau ka taimaka min 1000 ina neman kudin jari ba
to wata kafin ki fara sana'ar wankin mota har sai da kayan yaji ma kin yi
na sai da citta na sai da tafarnuwa na sai da omo kulli na sai da barkuno naira 5 nan mudu 150 zan saya tun mai gidan da ya rika ce gidana ya zama salamu alaikum har ka san abun naira 10 kullu sai ya zama ta tun da zuwa yake yana aiki sai ce kar ku zo ranan buke kin ga na sayar da gonjo da riga 6 naira 550 na fara naje na saya nace mishi ba ni da kuɗi amma ya taimaka yace dauki na dauki guda 450 sai yace kara nace fa ba ni da kuɗi ba na san bashi
mai sai da gonjon kenan
na kara daya inda gonjo yace kara daya kuma na kara daya yace Allah ya musu albarka Allah ya saki fara a sa'a
Allah
saboda haka na fara kasuwanci na har Allah ya bani kuɗin na fara na sayo su mashin din da wannan rigan gonjon
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar a madadin Hajiya Asma'u Fati da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To an gaida Maryam ga kuma kadan daga ra'ayoyin da kuke bar mana ta waya.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Habaji Bajuga karamar hukumar Kona Kaje Jihar Gombe. To alhamdulillah a gaskiya mun yaba jiya da aka yi wannan taro tsakanin shugaban kasa da kuma gwamnati na jihohi 37 ko 36 na Najeriya. Amma sai dai gaskiya mu wannan taro muna ganin cewa kamata ayi duba ko kuma ayi nazari a ga a baya fa an riga ana aiwatar da waɗannan taruruka. To shin wata hanya ya kamata a bi domin a ga cewa an aiwatar da tarukan baya? Har kuma ba komai yasa ba a aiwatar da waɗannan abubuwan ba, kuma ba komai yasa duka aka yi shiru akan tattalin arzikin Najeriya ba sai domin Allah ya huwa cewa ƙasar mu da arzikin man fetur domin kuwa ana tsufiya da shi. Don haka yanzu fa arzikin man fetur wallahi ba shi da tabbas. Ya kamata kowace jiha ta faɗaɗa hanyar samun kuɗin shiganta domin dogaro da kanta. Wannan shi ne kawai mafitar mu a Najeriya. Amma matuƙar in za a zo a yi wannan taro a sake ai a sake domin mun ga na baya kuma babu abin da suka kena na a tarukan. Sai dai kawai a yi taro a watsa haka.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murya America ina so in ba da ra'ayina akan dambarwar siyasar da take cikin yawa akan majalisar dattawan Najeriya. Gaskiya ana kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari dukkan ayyukan da yake yi masu alheri ne zuwa ga talakawan Najeriya. Amma duk ɗan majalisar da ke Najeriya manufarsu gaskiya ba mai kyau bace ga talakawan Najeriya. Saboda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na yi bakin cikin lokacin da muke magana cewa duk ɗan majalisa zai ce mota ta miliyan 36. Jama'a wannan hukuna wallahi duniya ba gidan zama ba ce, kuma duk wanda ya abin kwari zai ga abin kwari. Kuma duk tallace ji wannan bayani dole kun da bakin ciki kasa ta yanda muke cikin hali na bakin ciki da hali na rashin walwala a yanzu kuma a ce ɗan majalisa ya ce mota ta miliyan 36 zai da ita ina. Don girman Allah ku ji tsoron Allah, duniya ba gidan zama ba ce.
To da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin, yanzu kuma bari mu je ga labarai amma a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ya ji takaicin harin jirgin saman yaƙi da aka kai akan asibitin yara a birnin Aleppo ƙasar Siriya, kuma kai tsaye ya ɗora wa sojojin shugaba Bashar al-Assad laifin wannan harin. Harin ya lalata wannan asibiti da kungiyar likitoci ta nagari na kowa take lura da shi. Majalisar dokokin kasar Austria a jiya Alhamis ta yi na'am da dokokin ba da mafaka mafi tsauri a Turai domin tunkarar rikicin 'yan gudun hijira a nahiyar. Wannan doka da 'yan majalisa 98 suka yi na'am da ita ta baiwa gwamnati izinin ayyana dokar ta ɓaci idan yawan 'yan gudun hijira ya ƙaru haka kwatsam ba zato ba tsammani. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage takunkumin shekaru 12 na hana sayarwa a ƙasar Ivory Coast makamai, ya kuma sabunta aikin kiyaye zaman lafiya na majalisar a ƙasar na ƙarin shekara guda. Jiya Alhamis kwamitin ya ɗauki wannan mataki. An azawa ƙasar Cote d'Ivoire takunkumin a shekara ta 2004 bayan yaƙin basasar da aka yi a ƙasar daga shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2003. Ƙudurin da aka amince da shi bai ɗaya a kwamitin, ya kuma yi maraba da shawarwarin da ake yi tsakanin jam'iyyun siyasar Ivory Coast da kuma ingantuwar kare haƙƙi da kuma 'yancin jama'a a ƙasar.
To an gaishe ki da kuma takaitattun labaran, muka zo ga ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai an jima da la'asar za a ji wasu abokan aikin da wani sabon shirin ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa. A madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa da Chibahiro Dedone da ya ba da umarni, sai injiniyan mu na yau Mr. Hawi, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.